الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah madaukakin sarki sarkin halitta mai halitta da abin da ya kunshe ta mahalicin sammai da ƙasai mai iko akan kowa da komai muna ƙara gode masa game da ni'ima ta rai da lafiya da kuma dama da ya bamu na azumtar watan Ramadan lami lafiya kuma muka kawar da shi muka ajiye shi lami lafiya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa mana abin da muka gabatar a ciki na ibadu da ayyuka na gargwarai ya kuma gafarta mana kurakurai a matsayin mu na ƴan adam masu kurakurai Allah ya yafe mana kurakuran mu a cikin sa kuma bayan wannan ya sake ni'imta mu da sake taruwa a wannan wato fada mai dimbin tarihi wato fadar kurukuru kamar yadda aka santa a tarihi ba fadan kunkuru ba wannan fada ce duk wani dan garin nan ya san da tarihin wannan fadar mai cike da ban al'ajabi da tarihi gamsasshe in ba a manta ba bara'iwar haka bayan karamar sallah ta azumi din mun dai taru a wannan guri din dan tunatar da junan mu abin da ya shafi addinin Allah muka kira shi da matsayin goran sallah aka kuma sa masa taken mi ya kamata ko ya musulmi ya kamata ya kasance bayan watan Ramadan wanda in ban manta ba dan uwa malam Ibrahim Salihu shi ya gabatar da wannan nasiha to yau ma gashi cikin ikon Allah Allah ya zagayo da mu shekara kuma gashi mun sake taruwa dai a wannan guri a irin wannan lokaci zamu sake tunatar da junan mu abin da ya shafi addinin Allah wannan karan kuma babban malami a gare mu kuma uba wato malam Tijjani Lawan muftin Damban shine zai gabatar da wannan nasiha kuma abinda malam zai gabatar mana shine abinda ake ce masa as-siratul mustaqim wato tafarki madaidaici wanda kullum muke addu'a sau biyar a rana a cikin sallolin mu biyar ko ince lokuta biyar sau 17 kullum muke ambaton Allah ka shiryar da mu siratul mustaqim duk wanda ya karanta Fatiha sai yayi wannan addu'ar Allah ka shiryar da ni tafarki madaidaici saboda haka malam zai yi magana akan menene tafarki madaidaici ya ya kamata a gane bambancin da ke tsakanin tafarki madaidaici da kuma tafarki karkatacce menene abubuwan da idan mutum yayi za a cewa wannan mutum yana kan tafarki madaidaici sannan wasu abubuwa ne idan mutum ya aikata za a ce ya sauka akan tafarki madaidaici kuma menene suke sa mutum ya zamanto ya tabbata akan tafarki madaidaici bayan hau ya hau kuma su menene suke kawar da mutum akan tafarki madaidaici bayan ya daidaita akan sa wanda wannan faje ne na malam shi zai zo ya kwani wannan lokaci ya gabatar mana abin da Allah ya hore masa ya bashi damar gabatarwa akan abin da ake nufi da tafarki madaidaici da kuma abubuwan da ya kunsa gabanin zuwan malam zan nemi ɗaya daga cikin alarammomi da suke nan gurin da yazo ya sa mana albarka ta hanyar karatun alqur'ani wani yayi volunteer ba sai na kira suna ba na'am akramakallahu an kira sunan ka aka ce kai ne zakai na'am bin usman bismillah mana babu ta bayan na hangowa malam dairu dan kauce ta can ga can to shikenan
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين.
To alhamdulillah Allah ramma malam sadiq Allah saka da alkhairi kafin a ce komai zan kira shi mai gabatar da wannan maudu'i wato fadilatul doctor Tijjani Lawan Dambam Aldambami da ya gabato ya hau kujerarsa ta gabatarwa. Kafin doctor ya karasa zama akan kujerarsa za mu saki kiran wani doctor din dakta kuma sarkin fadar dan mai girma sarkin Damban uba ne shi ma a gare mu kuma malami ga wata kujera a gefen dakta dama dakta sai dakta mai girma sarkin fada bismillah ga kujera nan a bayan ka dama an aje dan kai ne to malam dakta yace dama ku ajin su daya so kai ku tuna zaman ku na aji da kuna zaune dama benci akan benci gefe da gefe sai ka dawo ka taya shi wannan zaman dan ya ji kwarin gwiwa ya tuna mana lokacin da kuke zaune a aji sai ya zama ya samu kwarin gwiwar gabatar da wannan darasi. Kau gyara kujeran nan da Allah ta shigo ciki kadan. Na'am. Za mu kuma mu gayyaci alaran mamalan Haruna Bala dan ya zo ya bude da addu'a takaitacciya sai kuma a miƙa abu magana ga shi mai gabatarwa ya ci gaba da gabatarwa.
Sallu ala nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'a ash-shahidin. Rabbana atina min ladunka rahma wa hayyi lana min amrina rashada. Wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis-salihin. Wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فاتح.
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان ذكر الحديث كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وبعد. أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا جبت الدعوة إلى الله ودكتور سلكي ما هل تنكوا دكومي وناتكي إيقونسا رحمانسا بايمكمل دكهيدن دمنا رمضانا Allah ya kaddara mana daga cikin wanda suke a cikin rayuwa har zuwa wannan lokaci, ya ba mu kuma ikon halartar a wannan goron sallah da za a yi a wannan guri mai albarka, a wannan lokaci mai albarka. Da fatan Allah madaukakin sarki ya amfanar da mu baki daya. A kamar yadda aka sani, aka riga kuma aka saba, idan an gabatar da program na Ramadana akan da gabatar da goron sallah. Ba ra mun gabatar da wannan a cikin ikon Allah kamar yadda bai gabatarwa yayin magana, inda aka samu manyan malamai guda biyu da malam Salihu, malam Ibrahim Salihu da malam Sadiq suka gabatar. To yau a cikin ikon Allah za mu ci gaba da dora akan wannan aiki na alkhairi wanda wato kenan suka gabatar. Da fatan Allah madaukakin sarki ya sakanta mu wanda suka tsara mana wannan program da alkhairi. Kamar yadda aka faɗa, abinda za mu tsokaci a kansa shi ne wato kenan bayani akan abin da ya shafi hanya wadda take madidiciya, ita ce siratul mustaqim. Wannan kuma za mu yi la'akari da wasu ayoyi na alkur'ani mai sarki a cikin suratul an'am, wasu yoyi guda goma da Allah madaukakin sarki ya yi ma wannan al'umma tamu, kamar yadda yawa al'ummomi da suka gabata wanda a cikin Bible suke ce masa Ten Commandments, sannan kuma su ne a cikin Alkur'ani ana kira su Al-Wasaya Al-Ashir, wasiyoyi guda goma Allah madaukakin sarki ya yi mana a cikin Alkur'ani ɗaya bayan ɗaya. To amma ba zai yi mu ɗauki wasiyoyi guda goma nan don mu tattauna da su a cikin wannan daren ba, don haka za mu ɗauki ɗaya ne kacal watakila a cikin waɗannan. Wannan wasiyoyi da Allah madaukakin sarki ya yi bayana bayanin su a cikin Alkur'ani shi ne inda yake cewa a cikin suratul an'am aya 151 zuwa gaba, inda yake cewa bismillahir rahmanir kul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum. An umarci annabi sallallahu alaihi wasallam da ya kira hankalin mutane ya ce musu su zo su zauna, zai karanta musu abubuwan da Ubangijinsu Allah madaukakin sarki ya haramta musu. Na farko ya ce Allah tushriku bihi shay'an, kada ku yi shirka da Allah madaukakin sarki a cikin lamuranku da kowane irin abu. Ko shirka nan da mutum ne, ko hada shi da mutum, ko ku hada shi da wato kenan aljani, ko shirka da dutse, ko ku bauta wa rana ko wata ko kuma dagutu da sauransu, da ko ma menene ce kar ku shirka ne da Allah madaukakin sarki. Allah tushriku billahi shay'an bihi shay'an. Sannan na biyu sai ya ce wa bil walidaini ihsana, iyaye su kuma a kyautata musu wato kenan a musu ihsani. Na uku ya ce wala taqtulu auladakum min imlakin, kada ku kashe ƴaƴayenku saboda talauci ya mamaye ku, ko rasa yadda za ku yi wato kenan sai ku yi dalilin wato kenan kashe wannan ƴaƴayen bayan an haife su, saboda na hannu da zuku kun wa iyahu, ko din ma su mu ne muke ci da ku in ji Allah, su din ma kuma mu ne za mu ci da su. Na gaba sai ya ce wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan, da kudi kenan ko, kada ku kusanci wato kenan alfasha ko ta fili wato kenan ko ta badini. Allah madaukakin sarki ya hana duk wani abin da ya shafi zina ko wata barna wadda ta yi kama da wannan a fili ko a ɓoye. Allah ya ce kada ku je kusa da wannan abu. Sannan sai ya ce wala taqtulu nafsan allati harrama Allahu illa bil haqq, kada ku yi kisan kai ku kashe kowace irin ran da Allah madaukakin sarki bai bada izini a kashe ta ba sai dai inda haƙƙin kashewa. Kamar misali ya kashe wani, shi ba za a iya kashe shi, ko kuma ya taka haddin da ya cancanci wato kina a kashe shi. Sai Allah ya ce zalikum wasakum bihi la'allakum ta'qilun, wannan sune wasiyoyi guda biyar a cikin wannan aya ita kwaya daya. Allah ya ce wannan shine wasiyar da Allah ya muku, la'alla za ku hankalta, la'alla za ku hankalta. sannan sai shidda sai ya ci gaba da cewa wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan, kada ku kuskura ku kusanci cin dukiyar maraya sai dai da manufa wadda take mafi alkhairi. Hatta ibn Gashidda har sai Allah ya girma da shi ya kai karfin sa ku dauki dukiyarsa wato kenan sai ku bashi. Na bako yace auku alqaila wal mizana bil qist, in za ku auna abu a wurin sayarwa da kwano ko sanayya ko mudu ku cika, in za ku auna nauyin sa da sikeli kilo kaza shi ma ku cika shi wato kenan da adalci. Sannan daga sai yace la nukallifu nafsan illa wus'aha, Allah baya dorawa rai face abinda za ta iya, sai ce wa idza kuntum fa'dilu, in za ku yi magana to ku yi adalci a cikin duk abin da zai fito a bakin ku, ku yi wa kanku adalci domin ba ku yi wa kanku adalci ba magana za ta iya zargan ku, ku yi ma wanda kuke faɗa masa magana adalci saboda kar ku dora shi a cikin abin da ba shi kenan ba, sannan ku yi wa wanda maganan za ta je ta same shi daga baya kuma shi ma wato kenan adalci. Wallo kan za kurba aka dako wa idza kuntum fa'dilu walau kana za kurba, sai yace wa bi adillahi ahu, alkawarin Allah madaukakin sarki kuma ana bukatun wato kenan ku cika shi, ku cika alkawarin da kuka yi tsakanin ku da Allah, kamar inda Malam Ali yake cewa kari ko wa'adi ga Allah za ka yi adiyu da sallah da sauran alkawura tsakaninka da Allah, hakkin da yake tsakaninka da Allah wato kenan ku cika wannan. Sai ce zalikum wasaku bi la'allakum tadhakkarun, wannan shine wasiyar da Allah madaukakin sarki ya muku ko kwa dauki wato kenan gargadi. Wannan shine na tara. Sannan na goma wanda shine zamu tarkizi a kansa, sai ce wa anna hadha sirati mustaqiman, wannan ita ce kuma hanya ta wadda take madaidaiciya, don haka fatabi'uhu, ku bi shi wannan hanya wadda take ita ce hanya ta, wala tattabi'u subula, kada ku kuskura ku bi burtali, fatafarraqa bikum an sabili, za ta raba ku da wato kenan hanyar shi Allah madaukakin sarki. Anan sai ce zalikum wasaqum bi la'allakum tattaqun, wannan shine wasiyar da Allah madaukakin sarki ya muku la'alla za ku samu takawa. To yanzu a cikin wasiyoyi guda goma, guda biyar na farko ya tara su a aya daya, sai yace da karshe zalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qiluna, wannan abin da yasa Allah madaukakin sarki ya faɗa musu haka saboda matsaloli ne wanda yake a lokacin da ake saukar da alqur'ani, wato mutanen da ake saukar da alqur'ani a kansu sun yi dumu-dumu a cikin wayannan abubuwa. Na farko da kowa ya sani suna shirka da Allah domin bokan gunki a wannan lokacin wato kenan babu kama hannun yaro. Na biyu kowa ya san cewa suna saba ma iyaye. Na uku kowa ya san cewa suna kisan ƴaƴayensu saboda talauci bai zama udutu su ilat. Na hudu kowa ya san cewa aikin alfasha wato kenan zance-zance da sauransu shi ma ruwan dare ne a wannan lokacin, sannan kisan kai shi ma wannan ruwan dare ne. To sai Qur'ani sai ya sa musu takunkumi akan waɗannan abubuwa. Abin da yasa ya sa musu takunkumi, matsalar shi da za su lura da za su yi amfani da hankali kadai zai nuna musu cewa abin da ma ba daidai ba ne. Hankali kadai zai nuna maka cewa ka je ka sassaka gunki da kanka, ka zo kuma kana bauta masa, kaga ba zai dauka ba. Hankali ka kashe mutum ba tare da dalilin kisa ba zai dauka ba. Da sauran duk wannan abubuwa guda biyar shi yasa yace zalikum wasaqum bi la'allakum ta'qiluna, ha ku yi amfani da hankalin kanku ba za ku iya gane cewa wannan abin ba daidai ba ne. Da ku sai da Allah ya yake muku anan shine ku yi amfani da hankalinku wajen fahimtar cewa wannan abin dama ba daidai ba ne, da Qur'ani yazo yace ku daina su ba takura muku akai ba, so ake ku dawo cikin hayyacinku. Wayannan guda hudu kuma da ya takura a cikin wato kenan ɗaya aya ta gaba, wasu ayyuka ne wanda ke so mutanen Makka lokacin da aka saukar da Alkur'ani ko kuma kasashen Laraba lokacin da aka saukar da wannan Alkur'ani, da wanda aka saukar da Qur'ani a kansu suna yin su a matsayin ayyuka na alfahari, suna kuma jin daɗi, suna gadara, suna tunkafa su masu ba su wannan ayyukan ne. Daga ciki shine kina an shaide su, ba a ce kowa ba, amma dai majority an shaide su da kula da wato kenan maraya. in aka ce wannan malaya ne suna kula da shi. Sannan an shaida su cewa suna da kokarin cika mizani da kuma wato kenan kokarin abin, domin har kungiya ake da ita a cikin garin Makka cewa duk wanda ya zalunci wani mutum a gurin auna wato kenan kayan awo, to za a hukunta shi. Duk wanda ya karanta kisan Halful Fudul da suka yi a Makka, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa an gayyace ni wani mutum dan kwata hakkin wanda aka zalunce shi a zahiliya, yanzu inda za a kira ni a cikin musulunci irin wannan mutum din zan sake ansawa. Sadaka an shaide su wato kenan da wannan. Sannan an shaide su kuma wato kenan suna da kokarin kwatanta adalci a wa'insu abubuwan musamman wato kenan a rayuwarsu, kuma suna da wato kenan cika alkawari sai a kira sa alwafa. Idan Balarabe yana da mutunci da kai, zai iya rike maka wannan mutuncin har iyaka mutuwanka, kuma zai iya rike maka shi a cikin zuriyarsa. An shaide su da wannan, kuma suna alfahari wato kenan da wannan. Wannan yana daga cikin dalilan da yasa ainihin Banu Hashim aka tsare su a cikin shi'ubu da musulmansu da arnansu a kansu ba da Annabi sallallahu alaihi wasallam a kashe, har mushrikan cikinsu, saboda wannan wafa'u din da suka san su da shi. Don haka Alkur'ani sai ya ce musu, to wayannan abubuwa tunda kuna da kyawawan halayensu a zamanin jahiliya, yanzu kuma kun shiga musulunci, to ai in za ku yi su a jahiliya, a musulunci ya fi dacewa ku yi. Shi yasa ya ce zalikum wasaqum la'allakum tadhakkarun. In ka ji ana tunatar da mutum, ana gargaɗi a mutum, ana tunatar da shi akan abin da ya riga ya sani ne. To amma wannan na ƙarshe wanda shi ne yake aljami ya tattaro komai da komai, ita ce wasiya ta goma, inda Allah madaukakin sarki ya ce ka gaya musu anna hadha sirati mustaqima, wannan hanya ita ce hanyata, kuma hanyata a tsaye take daidai wadaida, wato kenan hanya ce wadda take babu karkata a cikinta, babu tudu da kwari a cikinta, hanya ce wadda take dodar sirati mustaqiman. Dan haka sai a ce aka ce masa ya gaya musu fattabi'uhu, ku zo ku bi wannan hanya, wato kenan hanya ta dinna. Anan Allah madaukakin sarki da ya tashi sai ya jingina hanyar ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu hadha sirati, wannan hanya ta ce, inji shi Annabi sallallahu alaihi wasallam. Don haka idan ka fahimci lamarin a matsayin hanyar Annabi sallallahu alaihi wasallam, to ka san cewa tunda ita yake bi a matsayin hanyarsa, na farko shi ba zai cuci kansa ya bi hanya wadda take mara kyau ba, sannan kuma ba zai dora mutanansa akan hanya wadda take mummuna ba. Kawai da ke ce musu inna ra'ida la yakzibu ahla, lalle dan gangane ba zai ƙarya a mutanansa ba. Za a tafi yaki, an tura ku kuje ku gangano cewa akwai abokan gaba a can ko babu, ka gansu sun yi kwanton bauna za su halaka mutanen ku, zaka dawo ka ce babu kowa mu je mu, ba zai yiwu ba. Yace inna ra'ida la yakzibu ahla, wanda aka tura shi je gangana abokan gaba, in ya dawo ba zai faɗi ƙarya a mutanen, in ya ce wallahi na gansu a guri kaza, saboda ai shi ma a cikin mutanen yake, idan aka tashi halakawa shi ba za a kyale shi ba. Taga yake cewa wallahi law kazabtu nasa jami'a ma kazabtukum, na rantsa da Allah inda zan tara mutanen duniyar nan gaba daya na yi musu ƙarya, wallahi ku ba zan muku ba. Walau garartu nasa jami'an ma garartukum, inda zan rudi mutanen duniya gaba daya ku dai kam wallahi ba zan wato kenan rude ku ba. Don haka bazan Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan hanya tasa, shi ba zai yaudari kansa ba, sannan ko ba zai yaudari mutanansa ba, sannan ba zai yaudari al'umma ya dora al'umman nan akan abin da ba shi kenan ba. Wannan shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce musu hanyarsa ne, wa anna hadha siradi, wannan lalle tabbas wato kenan ita ce hanya, da dan haka fatabi'uhu, ku zo ku bi hanya. Shi yasa aka sa mana a kullum a cikin sallah, kawai ne mai gabatar ya faɗa za mu rika cewa ihdinas siratal mustaqim, idan za mu rika yin addu'a muna cewa Allah ya shirya da mu hanya madaidaiciya, kenan akwai hanya da ba madaidaiciya ba, akwai hanya da ba madaidaiciya ba. Da ya ce wa anna hadha sirati mustaqiman, lalle wannan ita ce hanya ta wadda take tsayayya, kenan akwai wata hanya wadda ba mustaqim ba, wadda take ba daidaiciya ba. Don haka ke cewa ita wannan mustaqim din fattabi'uhu, ku zo ku bi ta. Sai ce wala tattabi'u subula, kar ku bi burtali, kada ku bi burtali. Subul jam'u ne na sabil, an ce sabil hanya, subul hanyoyi, hanya guda daya wannan mikakkiya ita ce hanyar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Burtali kuma sune kananan kananan hanyoyin da ba lalle ne su kai ka zuwa ga inda kake bukata ba, ka dai so babbar hanya ko ka kama burtali zai iya kwana da kai kai ka duk inda ya ga dama. Amma da kana kan hanya mikakkiya baka hau kan burtali ba, to zaka tafi akan hanya wanda take madidiciya, zaka kai har inda wato kenan aka abin nan. Yanda zamu gane wannan shine da yake wannan hada sirati musaki sirat din nan ana kwatanta mana sirati na ranar tashin alkiyama, ai shi ma sirati yake cewa me yasa aka kira sirati, ai hanya ce wanda za a bi a tafi aljanna ko aka ce an daura sirati akan wuta, sirati ta farki na nabi masu gaskiya akayin wuta akayin wuta ko aka daura shi babu kareta. Misalin zaran tauto fa kaurin su kunjiya da kaifi kaman kaifin asaken mazanjiya, don haka yana da siriri kaman zaran tauto, kuma yana da kaifi kaman reza, kuma shi ne hanyar kuma akan wuta aka dora shi. Don haka duk wanda yake son zai tafi inda har an jarrabi mutum ranar lahira da hawa kansa yana so ya tsallaka shi, kuma shi akan wutan jahannama aka kaga wani mutum ana bukatar ya zama very conscious a rayuwa, dole sai ka zama conscious. Idan misali mukaddara a ce fadin jahannama ya kai daga fadin kunkuru zuwa katangar yan alewa, amma abinda aka saka falanki ne kawai, falanki sosai irin wanda fadinsa ya kai fadin haka Qur'ani na haka, sannan amma ga kashi rami ne, nan wuta ne nan wuta ne, tun daga fadin kunkuru aka ce sai ka je ka can a kansa kana bukatan ka zama kana da nasuwa, domin idan kai dan yi haka kadan zaka fada nan wuta ne, ko kuma kai can zaka fada ballantana kuma kace a guje zaka zo ka wuce shi har ka kai har can baka fada ba, kana bukatan wato kenan natsuwa a rayuwarka. Once kai kuskure ka fada to ka riga ka tafi kenan, to ina ga idan bai kai fadin falanki ba fa a ce rabin falanki ne ko kuma a ce 2 by 2 ne aka saka eh to a ba 2 by 2 ba igiya ce ta shanya aka saka ta kai zaka bi, kana bukatan wato kenan abin. Don haka sai aka kira hanyar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake kira mutane akan sa sirat. Sai haka in zaka hau sirat hanyar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantarwa, akwai bukatan ka zama taka tsantsan, kai taka tsantsan mai yawa, saboda in ba haka ba, in ba kai taka tsantsan ba zaka iya karkacewa. Idan kai a little bit to the left zaka fita cikin hanyar, a little bit to the right zaka fita cikin hanyar. Don haka duk mutumin da zai bi hanyar Annabi sallallahu alaihi wasallam yana bukatun ya zama natsatsen mutum, ya zama mai aiki da hankali, mai aiki da basira, ya lazimci alqur'ani don ya fahimci ina ne gaskiya take, saboda kar wato kenan hagu ya dauke shi ko kuma dama ta dauke shi. Don haka sai yasa aka ja kunne aka ce wala tattabi'u as-subul, kada ku bi burtali. Okay, ka fara kan tafiya kan hanya, eh to ga wata hanya ta danyi nan, in kai haka to shikenan ka tafi kenan, ko kuma a kana cikin tafiya ka wuce wannan amma ga wata mata yi nan, in kai haka ka kauce kenan. Allah madaukakin sarki haka yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subula, kada ku bi wato kenan burtali. Me yasa aka ce karmi burtali, aka ce kwata farraqa bikum an sabilihi, don zata raba ku da hanyar sa, zata raba ku da wa hanyar Annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma hanyar Allah. Amma malaman tafsiri suka ce sabilihi din nan anan hanyar Allah ake nufi, in ka bi subul dama ko ka bi subul hagun zata raba ka da sabilihi, sabilihi din da miri yana koma zuwa ga Allah ne. Yanzu kenan kaga ta yadda zamu fahimci muhimmancin abu shine can hanyar an jingina ta da Annabi sallallahu alaihi wasallam zaka ambar da sirat wa anna hadha sirati mustaqima, don kuma zaka ce fatafarraqa bikum an sabilihi, zata raba ku gabarin hanyar sa shi wa Allah madaukakin sarki. Kenan yanzu waccan hanya ta Annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce kuma hanyar Allah madaukakin sarki, idan ka bar hanyar Annabi sallallahu alaihi wasallam ka bar hanyar Allah madaukakin sarki. Don haka kaman ana nuna mana cewa hanyar Annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce hanyar Allah, wanda ya bar hanyar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bi hanyar Allah madaukakin sarki, wanda yake bin hanyar Allah madaukakin sarki kuma ita ce hanyar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta, ba mu bambanci, domin ai shi annabi sallallahu alaihi wasallam dan aike ne an aiko shi ne ya bayani a mutane hanyar Allah kuma ita hanyar Allah ita ce ta su hanyar da shi ma yake bi kamar yadda kuka faɗa da farko cewa zai tsaya akan ta ba zai ha'inci kansa ba ba zai kuma ha'inci al'ummarsa ba ba zai kuma ya daidar kansa ba saboda duk wanda ya kauce akan hanyar wato kenan ya bar wato kenan hanya wadda take mai daidaiciya ta haka yake cewa wala tatabi usula wa tafarraqu bikum an sabilihi sai ta zalikum wasaqu bihi la'allakum tattaqun wannan bayani na cewa hanyar Allah ita ce hanya mai kekkiya hanyar Annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce hanya mai kekkiya subul kuma sune hanyoyin da suke wato kenan gefe to binta shine abinda Allah madaukakin sarki ya muku wasiya akan sa talikum wasaqu bihi Allah ya muku wasiya yake dan ku tsaya akan hanyar Annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce siratul mustaqim ita ce hanya mai daidaiciya ita ce kuma hanya ta gaskiya amma nan tazil din waccan abubuwan da suke da laifi sai ce la'allakum taqiluna saboda ba su fahimci abin sosai ba amma da sun yi amfani da hankali za su iya fahimtar sa tazil din waccan ayyukan da suke yi yanzu ake so a karfafa su akan sa sai aka ce la'allakum tadhakkaruna dan ku dauki wa'azi ku tuno abin da kuke da alkari yanzu ku dawo da shi cikin musulunci amma nan da yake nan ne gidan rikicin tazil din sai zo la'allakum tattaquna ko ku ji tsoron Allah domin tsoron Allah ne kadai zai iya sa mutum a rayuwarsa ya bar abin da ransa take so ya zo ya bi wato kidan gaskiya tsoron Allah ne kadai zai sa mutum ya bar komai da komai ya zo ya bi hanya madaidaiciya kuma anan ne rikicin yake anan ne gizo yake saka kuma wannan ita ce wadda ta kunshi komai da komai a rayuwa tunda an ce hanyar Annabi sallallahu alaihi wasallam kenan a rayuwarka dungurungun a cin abinci a shan abin sha a tafiya a haƙƙin office a haƙƙin makaranta a haƙƙin gona a haƙƙin tuka mota a haƙƙin iyali a haƙƙin ƴan makaranta a haƙƙin kasuwa a haƙƙin komai nene dan ki ne kaga ya shafi rayuwar mutum shamil to duka akan wannan sai aka ce ka zo ka gina ta akan wato kenan karantarwa irin ta Annabi sallallahu alaihi wasallam don haka inda ake bukatan ka ji tsoron Allah a makaranta haka ake bukata ka ji tsoron Allah a gona haka ake bukatan ka ji tsoron Allah a kasuwa haka ake bukatan ka ji tsoron Allah madaukaki sarki haka ake bukatan jin tsoron Allah a kuma ko menene wato kenan na rayuwa don haka shi yasa yanzu tazil da wannan ayat sai zo da takawa saboda ita kadai ne za ta sa mutum ya bar san zuciya ita kadai ce za ta sa mutum ya haƙura da abin da yake daidai ita kadai ce za ta iya hanesin din duk abin da wato kenan mutum zai iya zaburar da shi akan abin da wato kenan ba daidai ba ya dawo da shi wato kenan kan hanya Allah da kai ce zalikum wasaqu bihi la'allakum tattaquna Allah ya muku wannan wasiya da ku bi wannan la'allakum za ku samu wato kenan takawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mutane akan wannan hanya ya nuna ma mutane gaskiya ya kuma ja kunnan su domin addinin musulunci komai a fili ake yin sa wannan yasa hadisai da yawa ruwayan Abdullahi dan Mas'udi da Jabir bin Abdullahi sun rawaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin mutane ya ja layi haka sai ya ce wannan shine sabilillahi hanyar Allah madaukakin sarki ga ta mustaqim hasaye sannan sai ya ja layi ta nan kanana kanana a jikin wannan din ya ja layi ta nan kanana kanana a jikin wannan din sai yace hadhihi subul wannan shine burtali hanya Allah ga ta guda daya sai yayya amma wannan daga jikin wannan din ta fito tayi nan wata kuma ta fito daga jikin wannan din ita ma tayi nan wata ta fito daga jikin wannan din ita tayi nan haka zaka dinga samu su haka zaka dinga samu su duk mutumin da yake so ya tashi daga nan ya kai zuwa ga wato kenan inda ake so a kai yana bukatan ya zama ya nutsu sosai saboda kar ya hagun ko ya dama duk inda ya samu ɗaya daga cikin waɗannan kanana-kanana hanyoyi ya bi to fa ya fice daga cikin layi waɗanda suka je aikin Makka wala Allah za su fi mu fahimtar wannan idan ka ɗauki gudun da ake yin Safa da Marwa za ka ga layi ne mai keke ga katanga ta nan ga katanga ta nan haka to amma in katangar akwai kofa ta nan akwai kofa ta can akwai kofa ta can akwai kofa ta can to wayannan kofofi shine subul wannan ko shine hanya mai kikkiya idan ka tashi daga Safa in baka kauce a wannan hanyar ba za ka je Marwa in ka tashi daga Marwa in baka kauce ba za ka zo Safa amma idan ka fuskura ka bi wata kofa to ka fice a cikin wannan layin Safa da Marwa gaba daya haka ma kuma tanan ka bi wata kofa ka fita to ka fita a layin Safa da Marwa gaba daya to kwatankwacin yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwatanta mana kenan abin da yafi komai hatsari sai yace wa ala kulli sabilin min hadhihi subul shaytanun yad'u a bakin kowace kofa daga cikin wayannan subul din akwai shaytani yana nan yana tsaye na kira don haka a bakin kofar farko akwai wani mutum yaje ya tsaya yana kira mutanen cewa ga musulunci inda yake wannan ma yana kira cewa ga musulunci inda yake wannan ma yana kira ga saboda haka du suna kira ta ko ina in baka ansa a wannan ba la Allah zaka iya ansa a wannan in baka ansa a wannan ba la Allah zaka iya ansawa a wannan kuma duk wanda ka ansa masa a ciki to zaka fita cikin layi saboda haka ai kofar ba za ta zama wata kenan tana zaman kanta ba dole akwai mai kira akanta dauki misali yanzu tun daga lokacin da musulunci yazo Annabi sallallahu alaihi wasallam yace mun yi umurce ku da ku tsaya akan sunna ta ku tsaya akan sunnar shirye halifai shiryeyo yace musu wanda Allah ya sa ya nisan kwana a cikin ku zai ga sabani mai yawa kungiya ta farko da ta fara fitowa a cikin addinin nan na musulunci ba kawarej ba ba wanne ya tsaya ya kira mutane akan ta ba kawarej din ba da qur'ani suke amfani ba ai sun dauki wani abu na musulunci suna ta'assubanci akan sa ko ba haka bane da haka suka kafirta sayyidina Ali suka kafirta sayyidina Muawiya bin Abi Sufyan suka karanta kafirta sauran sabbai suka riki wani abu na addinin musulunci suna ta'assubanci akan sa suka fice daga wannan layi suka koma wannan layi nawasi da suka zo bayan su don su kalubalance su su ma da haka suka fita a lokacin da Qadariyya ta zo ta ita ma da haka ta fita Jabariyya da ta kalubalance ta ita ma da haka ta fita lokacin da Mu'tazila suka zo da Shi'a duk da haka suka fita wannan yayin wannan yana haka na tafiyar ake ta tafiya daga ran da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kafa dugo da farko haka ake tafiya akan hanyar nan illa iyaka duk lokacin da ake tafiya wayan sa watsar su tanan wayan sa watsar su tanan kuma kowanne daga cikin su za su samu wani abu na addinin musulunci wanda za su rike suna ta'assubanci da shi suna ganin shine wannan daidai kuma shine siratul mustaqim kuma za su kafe akan sa wato kenan su zama suna ganin shine musulunci har ma za su iya wato kenan ta'assubantin cewa abinda suke kai shine gaskiya wanda ba a kansa yake ba shine yake kan bata ga abinda kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa daga kita akwakin kowane kofa wato kenan akwai shedani wanda yake kira a kansa an tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda hanya da kake magana mustaqim din nan yaya take ne yaya take sai ya ce ma ana alaihi wa ashabi abinda nake kansa yanzu ai yanzu ka ina kan wata hanya ko abinda nake aikatawa da ni da sahabbaina ga abinda muke ko to abinda muke akan sannan shine siratul mustaqim har duniya ta nade har duniya ta nade don haka da a ce wayannan da suka yi nan za su fito da wani abu daban wanda da can wato kenan ba a yin sa sai zama wani abu daban kenan ko ba akan sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira mutane ba amma za su ta'assubanci da wannan kuma su nuna wa mutane cewa shine wato kenan musulunci da sauransu san haka Allah madaukakin sarki ya sanya wato kenan bin sa shine wato kenan shari'a kauce masa shine wato kenan kaucewa duk yanda mutane suka kai da dabarar su komin mutumin da suke ganin girman sa komin daukakar da suke bashi ai su ne suke bashi wannan daukakar ko a daidai lokacin da suke girmama shi suke bashi wannan daukakar wasu ba sa gan sa da iska ne ko ba haka bane amma akwai abin da duk muka ittifaki akan sa shine cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam shi akan daidai yake duk tsagerancin su ga za su ce maka manzo Allah suke so wannan ba duk zagiran za su ce addinin musulunci suke so manzon Allah suke so Qur'ani suke so akwai abin da muka ittifaki akan sa shine duk na manzon Allah daidai ne amma daidai lokacin da wannan suke wani abun su daban wanda wannan ba su akan sa to su ne suke ganin suke kan gaskiya wanda baya kan ganin suke gane kai kwata su kuma wannan su ba su dauki nasu wani daban su ma da suke yin nan din
a daidai nan da suke gani suke kan gaskiya suna ganin wanda ba anan yake ba ba akan gaskiya yake ba amma dan abin da suka cira da kan wannan sa'il musaqim din suke gani sun yi tafaki akai shine daidai wannan ma sun yarda da wannan to wannan wanda muka du muka tare muka ittifaki akan nan sai shine sa'il musaqim abin da kuka waru da shi wanda ko ba a san shi da ba shine abin da wato kenan ya mai da ku sirat kuma shine ya kawo da ku gefe yanzu me ya kawo da ka ware da gefe wani abin da suka dauka wanda ba shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya zarta shi ba me ya mai da mutazila gefe wani abin da suka dauka wanda ba shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba duk wata kungiya wani abin da wato kenan ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zarta shi ba shi yake mai da su wato gidan gefe da sa tsaya akan haka to da zaka samu babu wato kenan rarrabuwan da Allah madaukakin sarki yake ke karin mu rarraba Allah madaukakin sarki yake cewa wannan shine addinin mu al'umman mu kwaya daya kada mu rarraba wannan shine wato kenan addinin mu al'umman mu kwaya daya kada mu rarraba da za mu tsaya akan wannan din da ba za mu rarraba ba domin ita hanyar nan ta Annabi sallallahu alaihi wasallam kwaya daya duk lokacin da mutum yake neman gaskiya kanta yake yowa kanta yake yowa da nan nesa da nan can za mu tafo duk za mu haɗu wato kenan akan ta ba za mu rabu ba har sai lokacin da muka barta to dan haka yana da kyau wato kenan mu fahimci waɗannan al'amura tabbas ana iya samun bambancin fahimta a wasu lamura amma rashin fahimtar dalilin waɗannan abubuwan yakan sa san zuciya wato kenan ya shiga cikin lamuran mu Allah madaukakin sarki duk lokacin da yaka in mutum ya karanta alqur'ani daga bakar hannu sai zai sufi duk hukunci zai dauki dayan biyu ko da ya dauki lafzi wanda yake muhkami ko ya dauki lafzi wanda yake muhtamili ba sa wuce haka abubuwa guda biyu ne duk inda Allah madaukakin sarki baya son mu rarraba to zai fitar mana da hukunci da lafzi wanda yake muhkam bayan da za a yi mu rarraba yanzu misali Allah madaukakin sarki fara ɗaya ne domin ittifaki a kansa shan giya haramun ne lafazin da yazo sai ya ce fa hal antum muntahun haka ne zina haramun ne la taqrabu zina amma idan lafazi zai iya daukan ihtimal to Allah madaukakin sarki yana nufin mu da wata rahmar da za ta sa wato kenan a samu bambancin fahimta dan sauke a wasu gurare a wasu lokuta bari mu bada misali a wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da sahabbai bayan an yi yakin wato kenan gwalalo gazatul ahzab ya ce ma sahabbai a daidai wannan lokacin a cikin kabilun yahudawa da suke cikin garin madina an samu banu quraiza sun taimaka makafiran makka to haka bayan kafiran makka sun gudu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu la yusalliyanna ahadun minkum al-asra illa fi banu quraiza kada ɗaya ku kuskure ya sallar al-asr sai a kabilan banu quraiza za mu je mu kewaye su mu yake su tunda sun taimaka ma mutanen makka sun kama hanya za su tafi suna cikin tafiya rana ta ce zan fafadi sai wasu ka ce to yanzu rana kar ba za lokacin sallar al-asr rana ta fadi lokacin sallar al-asr ya wuce don haka mu tsaya mu sallah sai suka za su kai sallah wasu suka ce a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kar mu yi sallah sai a banu quraiza don haka ko da sati za mu yi muna tafiya in ba mu je quraiza ba ba za mu yi sallar al-asr ba to haka sai sallar al-asr ba sai da rana ta fadi ba sai su banu quraiza da haka zo aka yi bayani daga baya annabi sallallahu alaihi wasallam bai laifa ta komai kowa ne bai ce wani kun yi daidai wani kuma kun yi daidai saboda lafazin dama ɗayan bane duk abin da aka ce wani abin zai faru ai sallah ake so su yi ko duk abin da zai faru ana kiransa al-hadath a larabci duk wani hadath yana ɗaukan wato kenan zarfu zaman da zarfu makan akwai inda za a yi shi akwai kuma lokacin da za a yi shi waɗanda suka ce mu yi sallah kafin rana ta fadi yanzu sun yi amfani da zarfu zaman saboda ai ita sallar al-asr lokacin ta kafin rana ta fadi ne don haka kuma lafazin zai iya daukan cewa ku dage duk yanda za a yi kafin rana ta fadi ku isa ko ku yi sallar asar ku isa abin da yake nufi kenan zai kuma iya daukan cewa a kofana nawa ne sai kun isa can ku yi saboda lafazin adam muhtamil ne daga shi saba zargi wayannan baba a zargi wayannan ba akan wannan malamai wanda suka yi aiki ma addinin musulunci a irin wannan da suke samu saba da irin su imamu na malik imamu shafi abu hanifa gaja ce malik ya ce kaza ba ta kaza akan alfazu almuhtamila amma ba sa taba sabawa akan alfaz almuhkama ba za ka taba jin suna magana akan Allah guda ɗaya ne ba ko wani ya ce a biyu ne ba ba ka samu wannan tsakanin su ba ba za ka taba san suna sabani akan cewa shan giya halal ne ko haram bane ko zina halal ne ko haram bane saboda bata zo da lafuza wanda suke muhtamila ba sai dai lafuza wanda suke muhkama to yanzu shi yasa abubuwan da suka fada ya zama wato kenan yawo zu har ya zuwa yanzu Allah madaukakin sarki ya samu albarka a cikin wannan abubuwan nasu kuma ma a fahimtan su suka rubuta abu nan babu wanda yace yau ni zan kafa mazhaba Imam Ali bai kafa mazhaba ba har ya bar duniya Shafi bai kafa mazhaba ba illa iyaka mutane sun gina akan fahimtan da suka saboda ijtihadin da suka yi a wannan lokacin muna fahimtan wannan al'amari to yadda labari yake kenan to dan haka shi yasa zaka a cikin ladabin sai su ce ra'ayi huwa sawabu wa yahtamilu al-khata wa ra'ayu ghairi huwa al-khata wa yahtamilu as-sawab abinda nake faɗa fahimta shine daidai amma zan iya yin kuskure abinda wani yake faɗa sabanin abinda na faɗa shine wato kenan kuskure amma kuma zai iya dacewa don haka sai suka yalwata da haka shi yasa babu matsala tsakanin su amma matsalar da take faruwa shine yanzu Allah madaukakin sarki ya ce mu sai akan hanya madaidaiciya sai gashi muna rarrabuwa Allah madaukakin sarki ya ce kar mu rarrabu sai gashi wanda ya fita da wannan kofar wanda ya fice ta wancan kofar wanda kaga mun rarrabu zaman muke fita ta kofofi zaman muke da rarrabuwa wannan rarrabuwar ta muka zaka ga akan waɗansu abubuwa ne wanda yake kowa zai tsaya cewa abinda yake akai yace ra'ayi huwa sawabu duk wanda bai zo akan na ra'ayi ba kuma shine kafiri shine wato kenan batacce da dai sauransu to wannan shi yasa zaka samu wato kenan matsaloli su kuma abokan gaban addinin musulunci sai suka yi amfani da wannan damar wajen wato kenan dada raba kan musulmi saboda idan kan musulmi ya rabu ai rauni ne a musulunci idan kan musulmi ya rabu ai matsala ce a cikin addinin musulunci don haka sai su yi amfani da wannan ta hanyoyi daban-daban wajen wato kenan raunana addinin musulunci da raunana musulmi da kuma kawowa dagula a cikin lamura na wato kenan al'ummar musulmi wani lokaci suka yi amfani da abin da ake kira technical killing wato kenan za su yi amfani da ilimi da basira su ruda wato kenan mutanen da suke almajiran ilimi masu fahimtar addinin musulunci a raba su da gaskiya wani lokaci kuma suka yi amfani da zahiri sai amfani da jahilai wanda suke musulmai ne amma jahilai ba su fahimci addinin musulunci ba dan a daɗe nusantar da su kar su fahimci addinin musulunci zan ba da duka misalai akan wayannan abubuwa idan mun ɗauki misali na farko duk mutumin da ya ce wato kenan ya ware Anas da Malik da Abu Huraira da Nana Aisha da Jabir dan Abdullahi da Abdullahi bin Amr bin al-As da Abdullahi bin Umar mutane guda shidan nan su ne suka fi kowa yawan riwayan hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam idan ana so a raba mu da wannan siratul mustaqim din yanzu za a yi bayani da ilimi da basira wajen rusa addinin musulunci sai a zanna a yi nazari ya za a yi a sa waɗannan mutane guda shida na manya-manyan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin zuciyar mu rika kallon su mutanen manza da zaran an rusa ɗaya daga cikin su target din shine an rusa duk hadisan da ya ruwaito in ka ɗebe hadisan mutane shida nan to ka ɗebe kusan biyu bisa ukun hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam da ka rusa ɗaya su ka nuna shi mutumin banza ne to ka rusa hadisansa da ka rusa waɗannan ka rusa hadisai zai zama addinin musulunci ba mu da hadisai kwata-kwata to wannan kuma sai zama an rusa musuluncin kansa gaba daya tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam shi da Allah madaukaki yake ba shi haƙƙin wato kenan bayanin addinin musulunci da bayanin alqur'ani don haka sai ga bani da wannan daba wajen wato kenan sa wa mutane raunin waɗannan mutanen sai aka maka hadisi a ce maka ai Anas bin Malik ya rawaito Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wata mace ta zo ta gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin jama'a tace ya Rasulullahi inni ilayka faja ina da bukata zuwa gare ka sai ce fa kama Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa zahaba qad alaha hadata fa zalla sallallahu alaihi wasallam sai ta isa je biya mata bukatun ta sai ce baka to ka gani Anas ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam wato kenan ya tuhuma Annabi sallallahu alaihi wasallam da zina ta haka kaga Anas ya zama mutumin manza saboda shi a fahimtar sa yanzu ya nuna mutane cewa kalbar haja ba ta da wata ma'ana sai dai irin yadda shi yake fahimtar sa bayar Allah ne ta zo da tambaya matsala akan addinin musulunci ta same shi a cikin maza ta ce akwai bukata ya koma gefe ta tambaya ya ba ta ansa ta tafi abinta ba shi kina an gama wannan labarin ba sai a dauke shi a kai shi wani babi daban ta ce to kun ga irin hadisan da Anas yake rawaito don haka kenan da kaman ce ka Allah haka to ashe Anas ba mutumin kirki bane sai a dauko maka na Abu Hurairah ai masa irin wannan fasara sai a dauko na Jabir bin Abdullah ai masa wannan fasara nana Aisha a mata wannan fasara da dai sauransu sau da kai yanzu ana amfani da wannan dama wajen mu dalibai ilimi mummuna fahimta a wayannan mutanen sau da kai duk hadisin da suka roto ba za mu yarda da shi ba wanda shi nake hanyar ɗaya daga cikin hanyar da ake bi ake technical killing a addinin musulunci da mutum zai zo ce maka ai duk wani hadisi sahihi babu tabbace sahihin ne ma saboda ai in ka bi kawai masu ruwayan ne sahihai amma babu tabbace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana ko kuma hadisi dhaifi duk wani hadisi dhaifi ai a cikin ruwayat din ne aka samu wani mai rauni amma maganar ita kanta za ta iya zama ta Annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu wannan magana ai ka dibe ta anan zace an ce baka duk hadisi sahihi babu tabbacin Annabi ne ya faɗa don haka yanzu mu dalibin ilimi an samu hujjacin duk wata magana da aka ce hadisi sahihi ne yanzu muna shakka akan ma cewa mama Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa amma mai rauni kuma an ce mana hadisin mai ingantacce ne illa iyaka a cikin wasu ruwayan ne aka abin da su abinda na sa ce an rusa musulunci da nan ta yaya aka samu hadisi sahihi duk wanda ya haka aikin magabatan mu ya rusa dungurungun a wajen take hadisi a tabbatar da cewa wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ingantacce ne ko ba ingantacce bane aiki ne wanda aka yi shi tukunu kuma tun daga kan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara bari mu bada misali a cikin azumi na muna karatu mun zo inda Jabir bin Abdullah Allah madaukaki sarki ya dade shi yace cewa samitu rawi yaro la hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam fawjitu law anni lam amut aw yamutu huwa hatta izalta kaina naji wani mutum yana ruwayan wani hadisi nayi fatan da yace nayi fatan Allah ya sa kan na mutu ko shi ya mutu har sai ni da shi mun yi arba don na tabbatar da wannan magana daga bakin Annabi sallallahu alaihi wasallam kun ga Jabir sahabi ne tun a zamanin sahabbai don haka da ya bincike sai aka ce masa mutumin ya tafi Sham yace fashtaraitu naqatan wartahalta sai na je na sai taguwa raƙuma kenan sai na hau yace nayi tafiyan wata uku kafin na isa Sham da na je ni Sham sai nayi tambaya wannan mutumin da aka same sai yace ai wanda ya gaya masa wannan hadisi Abdullah ibn Unais ne Abdullah ibn Unais shi ba sahabi ne yace sai na tafi gidansa kai tsaye tun da zamani abin da ya kawo ni kenan da na je ni na samu yaron gidansa ce ka ce masa Jabir yana magana aka ce masa Jabir yana kofa gida yana magana yace sai ya fito rigarsa a hali yana janta saboda gaggawa ya ji labarin Jabir dan Abdullahi yanzu yana taka riga na haka ya fito muka rubu juna yace abin da ya kawo ni wani hadisi ne na ji an ce ka fada saboda haka sai Abdullahi bin Unais yace masa tabbas a guri kaza manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana wannan hadisi shine hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wani arni da zai shiga wuta face sai an duk wani haƙi da yake da shi akan wani musulmi mai shiga aljanna sai an kisasi an karbo haƙin sa an bashi duk musulmin da ya cuci wani arni sai an karbi haƙin sa arnan ba zai shiga wuta ba sai an karbi haƙin sa an bashi kamar yadda duk musulmin da zai shiga aljanna wani arni ya cuce shi sai an karbo haƙin arnan ay haƙin musulmi a gun arnan an bashi sai an yi karan wani tsakanin mu'abin sannan Jabir ya samu nutsuwan cewa wannan magana ta Annabi sallallahu alaihi wasallam ne wannan ba hanyar tace hadisi sahihi ba nabi misali da zan bayar bayan sahabbai da tabi'ai mu zo kai su Imam al-Bukhari wanda tun yana yaro yake karatun hadisi kuma Allah madaukakin sarki ya bashi basirar da in ba annabawa babu wanda yake da ita ta hadda da sauransu malamai a cikin garin su saboda su kure shi aka samu malamai goma suka je suka dauko hadisai kowa goma goma suka yi masa kai da gindi riwayar hadisin daban matanin hadisin daban suka jajjona ana jama'a an taro Buhari zai zo Imam al-Bukhari zai zo duk an taro an cika fada suka suka ci zuna da tambaya sai wani ya zo ce hadisi kaza haddasani fulani an fulani an fulani sai kawo magana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawo magana ta manzon Allah ne amma haddasani din ba na wannan layin bane na wannan layi daban muna sanarwa akan wannan hadisi Bukhari ya ce ban san wannan hadisi ba sai mutane jikin su ya sani Bukhari da ake ta magana bai san wannan hadisi ba yace da hadisi na nabiyu ya jawo matani daban ya kawo hadisi daban ingantaccen hadisi amma kuma chain of narration din silsilar hadisin ba daidai bane Bukhari ce ban san wannan ba ya kawo da uku mutane kuma jikin su ya sake mutuwa to amma su malaman da suka shirye wannan abin jikin su sai fara sanyi da karshe sai da kawo hadisan sa goma duk a birkice duk Buhari yana cewa ban sani ba malami na biyu tashi ya tambaya hadisi goma na uku ya tashi hadisi goma sai da suka masa tambaya hadisi 100 bayan sun gama sai ce ina mai magana ta farko yace sai ya kawo masa hadisin narration din silsilar hadisin haddasani fulani an fulani duk ya haddace aka yace ka ce kaza kuma ka kawo hadisi wannan hadisi ba daidai bane hadisin wannan ga wanda suka rawaito shi wannan can din naka ba haka yake ba ya daidaita masa yace hadisin ka na biyu kuma ya bi shi a yanda ya kawo masa wanda ya kawo hadisi mai kyau din ya gyara ya kawo na biyu sai da ya gama goma sai aje masa yace ina na biyu ya zo shi ba sai da ya kawo masa duk atake wannan kuna tsamanin zomo zai kai banza za ta kai zomo kasuwa wannan rayuwarsa gaba daya haka ya kare a wajen tantancewa hadisai don haka ya ware hadisai ce wannan sahihai ne wanda kowane hadisi zai sai alwala ya sallallahu alaihi wa sallam madaukaki sarki akan tabbacin wannan abu yau sai wani mutum sai zo yace muku wai an ce hadisi sahihi ne babu tabbacin cewon wato kenan hadisin sahihi ne yanzu aikin da su Bukhari suka yi da su Muslim suka yi su Abu Dauda da duk malamai kai akwai mutumin da zai tafi a neman hadisi zai tafi a wata shida yana neman hadisi daga ƙarshe a ce masa hadisin da'ifi ne amma alal akalla ya tabbatar mana baya mu cewa hadisin da'ifi ne duk wannan aikin an rusa su an tabbatar muku cewa yanzu hadisai masu ingancin dukan su ma akwai shiririta a cikin su masu raunin su ne ma ake tsammanin maganar manzon Allah shi ne ma ake da tabbacin maganar manzon Allah wannan ba rusa addinin musulunci ba idan ya rusa su ya tabbatar da wa'annan bai sa mutane cikin rudanu ba to duk wanda ya hakan nan sai zama aiki yake mai yahudawa wajen rusa addinin musulunci kamar yanda wancan da shi kuma sahabbai ya sa a gaba zai rusa su sai rusa hadisan su technically to saboda haka sai zama to dullon da ya fito da wannan wanda zai samu mabiya da za su bi shi kuma ya samu firka firkan da Allah madaukakin sarki a bina kuma mai yawa dora sakan hanyar da wace ba ita ce wannan ba haka shi ma kuma wannan kenan na biyu hanyar da ake rusa addinin musulunci ta hanyar kawo mana wato kenan firka a raba mutane da wannan siratul mustaqim ita kuma wanda ake amfani da jahilai dan a dada nisan ta so kar a samu mutane kirki a cikin su shi ne irin mutanen ɗayan anti wanda za su zo su sha giya a ce musu zan giya saboda shehi ko saboda maulidi ko saboda gausi shan giya haramu ne sai shawiwi haramu ne ai sorry zuma halal ne sai shagiya halal ne saboda su kawai shehi ya yafe musu su yi zina halal ne don haka shi yasa za ga ɗan Allah a tafi maulidi a cikin gona yarinya za ta zo ta tsaya duba su wucewa su zo su yi abin da su ga da ba su tafi abin su a ranar maulidi da sunan manzon Allah a dauko duba dujalar duniya nan ana kadawa ana cin ko wai manzon Allah ake so kuma wai wanda ba haka yake ba shi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake so ba a zo a shawiwi ya zo ya yi tafsiri ya karanta komai da komai ya dauko ya ce ni fa kun san mashayi ne ya kunna ya sha mutumin da za a ce muku ai kowa ma Allah ne shi ma Allah ne kun ga wai tunda da ba da jahili yanzu babin jahili ake magana tunda ba kawaidi zai koya musu ba ba ahlari zai koya musu ba ba majmu'ul baharai ne ba ballantana a ce shiga cikin manyan littafai ba magana na hawa ba magana wato kenan luga ba mu komai da komai kawai za a ba su wasu zikirori su je su yi shikiran ka zama sayyid shikiran zaka ja gari duk wanda ba a kanka yake ba kuma sunan mutumi za a faɗa ce wannan mutumi malami na shekawa wannan kungiyar saboda wannan mutumi shine wato kenan mai addini musulunci kaga kowa ya san zina haram ne amma shi jahili zai ludan sa ba dan kowa su dama an dauki gurur din da dama yana da sha'awar zina kuma aka halitta masa ita da sunan kuma addini an dauki mutumin da yake son dama kada kade tare da cewa dujal zai zo ranan a ranan da zai fito a duniyar nan da kayan kada kade ne billahi allazi la ilaha illa huwa duk mutumin da yake sauraron kada kade wallahi in dujal zai zo sai ya bi shi don da kada kaya kada kadan zai zo shi kuma shi ba zai ce muku shi ma Allah ne dujal zai bayyana da cewa shi Allah ne wannan aqida dujal ake masa shimfida saboda ya samu mutanansa tun kafin ya iso a ce maka kaza halal ne babu komai na ilimi da za a koyar da ku babu hadisi da za a karantar ba za a tsana a zana muku ana muku tafsiri ana karanta muku ayoyin Allah ba a karantar da ku hadisai ba a karantar da ku fikihu babu maganar luga balantana ka san makama ba balaga babu nahwu babu komai da za ka san makamar addini sai dai kawai da ki da ka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a karshen zamani wasu mutane za su zo yaquluna lakum ma la tasma'u antum wala aba'ukum za su rika fadan kairayi da hikayoyi irin wanda ku ba ku taba jin irin su ba iyayenku ba su taba jin irin su ba kuma saboda tsananin jahilci za su dauka su zai ce maka idan ka zo ka garbe kungiyar mu sai ka tafi sai ka mutu a hanya sai ka rube ciyawa ta tsuro wani mutum ya zo ya ci ciyawar a dabba ta zo ta ci ciyawar wani mutum ya zo kama dabbar ya yanka to duk wanda ya ci naman wannan dabbar to ba shi ba ci wuta har abada kaga yanzu maganan sallah babu ita babu maganan azumi babu maganan zakka babu maganan haji kawai saboda ka ci naman akuya da ta ci ciyawar da wanda ba rusa addinin musulunci ba amma ba a jahilai za a yi haka malami ba za a yi masa hakan nan ba ko mutane za su diba ko kuma ya ce maka ai malaminsa almajirinsa ya mutu mala'ika jibrilu ai mala'ika azra'ilu ya dauki rai an zo aki kwamfalin a gurin malamin ya ce a ji a kira azra'ilin ya zo ya bada dan ya an fasa mutuwar idan azra'il ya ce ba zai bayar ba a fizge jakar da rayukan da ya dauka a ranar a zizzige ta a ce an fasa mutuwar kowa ma azra'il ya je gurin Allah ya ce Allah ka ji abin da wala ce to ai ka ji dan rai ne kan da ka bashi mana ko wannan tatsuniya ta giza da koki malami ne zai haka a jahilai su dauka don mai malami mai ilimi ba zai dauki wannan maganan ba ayi wa Allah madaukakin sarki fin karfi to saboda haka waɗannan suna daga cikin hanyoyin da ake amfani da su wajen wato kenan rudan jahilai su ko ba masu ilimi ba masu ilimi ta haka duka waɗannan kuma suna daga cikin abubuwan da suke kawowa wato kenan kungiyoyi kuma sun fitar da mutane daga wannan siratal mustaqim domin ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar a rayuwarsa ba kuma haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wasiya akai ba yace ku yi abin da yace da aka ce masa yace siratul mustaqim sai yace ma ana alaihi liyawma wa sahabi abin da ni nake akan sa yau da ni da sahabbaina kuma ake ce akini ake ce mata jama'a ake kiranta jama'a ake kiranta ahlus sunnah wal jama'a ita ce hanyar da jama'a musulmi suka tabbata akan ta don haka ƴan uwana musulmi da haka yan kwana musulmi yana kira da babbar murya addinin nan yana bukatan wato kiran mai taka tsantsan a kansa mu gaya wa kanmu gaskiya tun a lokacin da gaya wa kanmu gaskiya zai mana amfani idan aka dauki ran mutum ya tafi akan wancan shiriritar da ake diban yara samari a ba su wasu abubuwan da babu shi zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam su tafi a kansa ko kuma wayannan malaman da suke amfani da ilimi wajen su rusa wato kenan gaskiya ga barin mutane kaga wato kenan mutum ba ya kai matsayin professor ma yana irin wayannan maganganun technically ya rusa duk aikin da sahabbai da tabi'ai da wato kenan abin da suka yi wanda a karkashin ilimin jurhu wa ta'dil don a tace hadisi na gaskiya an bincike rayukan mutane a kalla sun kai mutum miliyan 5 don a tabbatar da gaskiyar da za a tantance wannan hadisi da gaskiya ne kuma duk wanda suke da raunin an rubuta su malamai da yawa sun yi imamu suwidi yayi Allah alaihi wa sallam ko bi ahadithul mawdu'a yayi ga azabani da irin sassan ahadith da'ifa an yi imamu waye yayi duk manyan malamai sun yi sun rubuta kowa an fitar an tace sannan duk da haka su ingantattun ake kokari a rusa su a dawo mana hankali kan abin ko kuma a dagula to duk wanda suke irin waɗannan abubuwa din ko sun ki ko sun so sponsorship ne kamar yadda aka yi sponsorin Boko Haram dan ta zo ta kawo matsala a cikin addinin musulunci ta galikali da sunan sunna da jihadi aka zo aka tun rusa musulunci aka kashe zil na jihadi ko kuma yanzu musulmi yana tsoron ya ce zai tare ma tusar jihadi kuma aikin da aka yi kira a wannan gurin da yadda aka yi amfani da mai tsire a matsayin qur'aniyun dan a rusa wato kenan a shiga cikin almajirai masu karatun alqur'ani a rusa tsarin karatun alqur'ani dan an shiga cikin da'awa masu kira da sunna a rusa tsarin sunna dan an shiga cikin samari yara matasa a rusa tarbiyyar su kar su zo kusa da musulunci dan ka shigo cikin dalibai masu kokarin ilimi ana so a dagula musu wato ke lallabar duka wayannan in ba musulunci akai masa haka ba da wani addini da tintini ya tafi don haka ƴan wara musulmi abin namu sai mun tsaya na farko muna bukatar mu dade kusantan ilimin addinin musulunci na biyu muna bukatar mu tsananin addu'a Allah madaukakin sarki ya datar da mu akan hanya wadda take madadiciya wannan siratul mustaqim din haka kawai Allah madaukakin sarki yace kullum mu rika fadanta a cikin sallah kowace sallah zamu yi akace Fatiha farilla ne kowace sallah zamu yi akace karatun Fatiha farilla ne daga cikin karatun ba sai kace siratul mustaqim idan siratul mustaqim akwai siratul mustaqim ba kace ghayrul maghdubi alaihim waladhdallin banda hanyar wanda kai fushi da su banda hanyar batatu wanda kai fushi da su fa su ne wanda suke da ilimi suke amfani da ilimin su wajen rusa abubuwa na addinin musulunci abdalun sune wanda suke batattu wanda suke jahilai suna karban abubuwa baza wato kenan dangin san zuciyarsu to wannan shi yasa a garkashin wannan wasiya Allah madaukakin sarki yake ce zalikum wasaqu bi la'allakum tattaquna Allah ya muku wasiya da ku tsaya ku bi hanya wadda take siratul mustaqim ba dan koime ba ko za ku samu wato kenan takawa saboda tsoron Allah zanzurutu shine zai sa wato kenan ka bar abin da yake a jahilci ka zo kai aiki wanda yake wato kenan a ilmace saboda ka ina kira da babbar murya mu yi kokari mu san ilimin addinin musulunci mu yi kokari mu roki Allah madaukakin sarki kaga Annabi sallallahu alaihi wasallama da wadannan wanda cewa Yahudawa sun kasu kashi 73 mu Yahudawa na sarar sun kasu kashi 70 da 2 ai da wannan 71 wannan 72 mu kuma al'umma za ta kasu kashi 70 har da uku sannan budan bakin sa sai yace kullukum fin nari illa wahida du ɗan wuta ne wannan kungiyoyin kulluhum yace kaga wato kenan wannan kullukum ya ce ko kullu juz'iyya eh to mu jami nazari yace kulluhum fin nari illa wahida, duk wuta za su tafi sai dai kwaya daya. Aka ce wacce ce, yace ma ana alaihi wa ashabi, wanda ni nake kanta yanzu. Ai dama hanya Annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce musu gima, Allah ya ce wa kanka ce musu anna hadha karadi musu gima, kace musu wannan ita ce hanya ta wanda take tsayayya. Ko kuma yace wala tattabi'u subul, kada ku bi burtali, kada ku bi subul, wannan hanyoyi kanana kananan asubul aturku sagira, kar ku bi nan. In kun yi haka kuwa wallahi fatafarraqa bikum an sabilihi, za ta raba ku da hanyar sa shi Allah madaukakin sarki. Kuma Allah madaukakin sarki yace ku ji tsoron Allah kan wannan, yace zalikum wasakum bihi la'allakum tattaquna, wannan shine wasiyar da Allah madaukakin sarki ya muku, ku ji tsoron Allah madaukakin sarki, wato kenan ku dawo kan hanya wadda take madaidaiciya. To ƴan uwan musulmi, wannan shine dan abin da ya sauka a gare ni a daidai wannan lokacin. Don haka zan dakata a nan. Akwai masu taliki da za su yi wa Allah, sannan kuma Allah za a samu tambaya ko dai ko biyu wanda za a yi amsawa. Abin da muka faɗa daidai, Allah ba da kuke take ba mu ladansa, Allah ba da kuke take ya ba mu da iko mai aiki da shi. Abin da muka kuskure, Allah ya muna barka ka gane da mu kuskure, Allah ka ba mu iko gyara insha Allah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا محمد rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Malam Allah ya saka da alkhairi. Mun ji cikakkiyar nasiha kuma gamsasshiya mai isarwa wadda take cike da tarin hujjoji na ilimi da hankali wanda yake kubutacce da tunani mai kyakke wadda ya dace da shari'ar musulunci, wanda kuma abin da muka fi sani ko muka sani iyaye da kakanni, da kuma abin da muka karanta cikin littattafai na furu'a tun daga kan qawa'idi da ake karantar da mu har zuwa mudawwana da sauransu. Malam yace wai nayi ta'aliki, ni kuwa ban isa ne masa ta'aliki ba, kwata-kwata babu yadda za a ce nayi ta'aliki a malam. To amma na zame ya kira ni, na zame ya kira, ya ce dole sai nayi a matsayinsa na uba, in yace ai dole ai. Amma ba da haka babu abin da zan iya faɗa a bayan abin da malam ya faɗa. Kusan idan muka kalli abin da malam ya gabatar a takaice, idan muka sake kallon ita wannan ayar, ta kunshi abubuwa ko ayoyi guda uku. Aya ta farko, kamar yadda malam ya gabatar, abubuwa ne wanda suke abu ne na fili na zahiri, sau da aka ba sa buƙatar ka sa dogon tunani. Shi yasa Allah ya ce la'allakum ta'qilun. Da aka zo aya ta biyu, sai aka yi magana abin da suke baɗin, abubuwa ne wanda suke ba a fili suke ba, sai ka tsaya ka sa dogon tunani, ka yi nazari, ka sa hangen nesa kafin ka yi ɗaya ka tsayar da abin da Allah ya ambata a cikin wannan wasiyoyi. Abubuwa huɗu da aka ambata aya ta biyu kenan. Malaman tafsiri suka ce wai shine dalilin da Allah ya ce la'allakum tadhakkaruna, ku da ku tunani ku dauka. abin da yake na ƙarshe wanda ya shafi shari'a ne bin al'antar bin Allah ne kuma ya game duka waɗancan abubuwan da aka faɗa a aya ta farko da ta biyu wanda su ne idan an bar su an bar addini sai Allah ya ce la'allakum tattaquna saboda cikin bin Allah kadai ake samun takawa dan uwa siratul mustaqim da malam yake magana akai hanya ce fa guda daya ga wanda suka je makarantar boko suka zauna a aji kuma aka musu jarabawa daga cikin jarabawa da tafi kowace jarabawa hala ita ce objectives shine tanki tanki wanda turawa suke cewa idan an kawo tambaya sai a kawo key answer da kuma persuaders abubuwan da za a kawo a ce dan bangari ne sai aka ce a jahar Bauchi a Nigeria a Bauchi ta kudu sai aka kawo wasu amsoshin da kowanne kusan ka dauka zaka ga cewa shi ma dai answer ne to kaga yana da buga tunanin gaske saboda haka ne yasa ita kanta siratul mustaqim kafin ka samu ka hauta sai idan Allah ya maka gamdakatar ba tarin ilimi bane yake sa mutun ya zauna akan siratul mustaqim dace ne da gamdakatar ubangiji da kokarin neman gaskiya ka bar zuciyarka a bude idan ka bar zuciyarka a bude cewa gaskiya nake nema to wallahi zaka samu kanka akan wannan hanyar amma idan ka rufe zuciyarka cewa ni daga wani kawai zan karba wani nake bi shi na taso na samu yana yi saboda haka duyan da yake haka zan yi to wallahi daga ranar kuma ka dauki hanyar bata kuma kamar yadda malam ya faɗa a ƙarshe ya kawo hadisi da manzon Allah yake cewa addinin nan kamar yadda Yahudawa da Nasara suka kakkasu shi ma addinin musulunci sai an samu waɗanda su za su ringa fita a cikin sa ba sare da sun fita ba ta fitar su zai sa sai mun kasu kusan kashi 70 da wani abu ko 60 da wani abu duka waɗannan ku nazari fa kiran kansu suke a matsayin musulmai kowa idan ka taba musulmi shi ma tasowa zai yi wasun su ma gani suke idan ba su ba babu musulmi to amma kuma manzo Allah ya ce duka sai sun shiga wutar jahannama sai daya tal wace ce manzo Allah ya ce wanda nake kai yau ni da sahabbaina to wanda yake kai yau shi da sahabbansa a wancan lokacin ba yau da tamu ba sai ka tsaya kai nazari kaga cewa kungiyar da kake addinin da kake yanzu shin ka dauko shi daga tsantsar karantarwa ta alqur'ani ne ko kuma daga karantarwa ta hadisan manzon Allah waɗanda suke ingantattu wannan shine abin da ya kamata ka fara dubawa dan kadai daga alqur'ani da sunna ne zaka iya komawa baya kan rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai wani yazo yace ai qur'ani kawai mu zamu bi mu ba zamu bi sunna ba da'awar kuma ta fara karfi dan qur'ani zalla to in har ka rusa hadisan manzon Allah kusan kashi 70 na addinin musulunci ka rusa su shi kansa qur'anin ya samu ta hanyar hadisan ne ai qur'anin ba saukar mana shi aka yanzu ba ta hanyar sahabban da yadda aka ce makaryatan ne aka karyata din ta hanyar su ne muka samu alqur'anin to kaga shi kansa qur'anin ya kamata ce ba su yadda da shi ba tunda Allah bai saukar musu ba sannan kuma abu na biyu a karkashin wannan shine hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alqur'ani da yazo yace ai sallah wa zai ga mana inda aka samu sallar azhar la'asr maghriba isha alqur'ani sai dai ya kawo su a jumlace ko dan yi tsoka minan ake cewa shagube ko dan haska na lokacin amma ba zai faɗi takamamman lokacin ba sai da hadisi yazo yace ga lokacin muktari har malaman fiqh suka ce mana muktari da daruri da qara'i lokuta uku a kowace sallah a ce yanzu lokacin ta na farko zababban lokaci kenan ga lokacin da illar rura ta same ka ba kai ba ga kuma lokacin da in kai ta koma ramuko da aka zo aka kawo alwala a ina aka samu ta alqur'ani amma yaya aka fitar da ita daki 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 hadisi duk wani abin da muka sani na addini da ake a hadisi aka samu shi rusha hadisi rusha addini ne saboda haka ƴan uwa mu wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa in dai hadisi ya inganta daga manzon Allah tabbas manzon Allah ya faɗa bamu da kwankwanto akan wannan, bamu da kwankwanto akan wannan. Sahabban manzon Allah kuma aqidar mu shine dukkan su adalai ne, wannan shine aqidar mu. Kuma duk musulmin da yake so ya tsire ya hadu da Allah lafiya sai ya dauki wannan aqidar shine. Saboda Allah ya kira su alqur'ani ya ce radiyallahu anhum wa radu anhu. Yaushe aka canza wannan ayar? Yaushe ta daina aiki? Allah ya kira su ya yarda shi. Kai anguwar kuma wani gidan kuma daya dakin ku daya da wani bai yarda da kai ba, saboda kana in an baka bashi baka biya. Wallahi inda zai zo da buduri ba zai baka ajiya ba dan bai yarda da kai ba. Amma waɗannan ne wanda kai kuma Allah daga saman sama ta bakwai ya aiko da ayas da malaika Jibril ya kawo manzo Allah cewa ya yarda da su, kai kuma ka ce baka yarda da su ba. Waye kai? Kai dai ai karanta Qur'ani ne. So abinda dai nake so in ja hankalin mu akai ba zan tsawaita ba, shine akwai hatsari mai girman gaske, kuma kalubale ne mai girman gaske wajen neman ita wannan hanya madaidaiciya, sannan kuma kokarin tsewa akan ta yafi komai tashin hankali. Shi yasa manzon Allah da kansa yake addu'a, Allahumma ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala ta'atika wa ala dinik. Manzon Allah fa wanda yazo da addinin ne yake kullun yana addu'ar Allah ya tabbatar da shi akan addinin. Kai kuma yanzu wani yazo ya ce maka idan ka karbi kaza ko kai kaza garanti ka shiga aljanna, dan Allah ina ka samu wannan da sunan falala ta shehi na ko ta malamin mu shekh wani ko ta shehi mu wani ko ta imam wani, falalar sa ne idan kai kaza kwata kwata Allah. Akwai wanda ya ci budu bake ce wallahi shi in dan aljanna ne ba zai bauta Allah ba, shi ya wuce layin maganar neman wuta ko gudun aljanna, shi kawai yana bauta Allah saboda soyayya. Wannan ƙaryata Allah ne kai tsaye, ƙaryata manzon Allah ne. Bayan na malam dazi yake na dan anti na maganar wai in dabba ta ci naman ciyawar gurbin da wanda wai karbi dariƙa tasa ya mutu, bai taba yin dariƙar ba, kawai mutuwa yayi, ciyawa ta fito ta gurin akuya ta ci, mutun yazo ya ci akuyar, nama ya fita daga wannan abun, wannan naman ya haramta a wuta ta ci. Wannan ba rusa duk abin da shari'a ta zo da shi bane. Kuma da aka gama magana sai yayi wani daga bayan fage sai yake cewa ku yi hakuri masu hankali ba za ku gane ba da ku ake ba. Sai dan dantin da kansa yace a wannan ai bayanin na mahaukata ne, saboda haka iya mahaukata ne suke ganewa, amma masu hankali ku yi hakuri ba za ku gane ba. To su waye mahaukata? Su waye masu hankali? Kenan du da shi da mabiyansa du mahaukata ne, haka ne kenan. Amma abin da suke nufi a ciki shine da kai da ni da ba mu yarda da wannan ba mu ne mahaukatan, wallahi mu mahaukata ne a gurin su, saboda ba ma gane wannan bayanin. To abinda yake a zahiri shine abin da yake shari'ar musulunci, duk abin da ya buye badini ka boye shi to ba shari'ar musulunci bane. Haka sayyidina Umar yace umirna an nahkuma bi zawahir wallahu yatawalla sarair. Mu abin da musulmi ya zo mana cikin hadisan manzon Allah ya zo a Qur'ani da shi zamu shari'aiki mu aiki, shine shari'ar musulunci. Amma duk wani abin ka da zaka boye ko ka fada dan falala ko wani abu, to wallahi mutun ya hakura da shi ya aji ya bi abin da yake na zahiri, wannan shine addinin musulunci. Saboda haka karban wata falala ko wani abu da zai sa kai sanyi wajen wannan salloli biyar din da azumin farilla da karatun alqur'ani da tasbihi da istighfari, to wallahi wannan abun yana batar da kai ne ya kautar da kai akan siratul mustaqim. Wannan shine a takaice kenan, wallahu ta'ala a'lam. Ban kai ne ta'aliki a karatun malam ba, wannan dai dan tsokaci na ne nima nayi, ba wai ta'aliki ne masa ba. Allah ya fahimtar da mu gaskiya, ya ba mu ikon binta, ya fa nuna mana ƙarya a matsayin ta na ƙarya, ya ba mu ikon guje mata. Za mu ba da dama kafin a yi tambaya ga malaminmu a gefe a zaune, a ban sani ba ko zai faɗi kalma ɗaya biyu, na san ba zai ma rasa abin faɗan ba. To Dr. bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. yan sakonnin nawa guda uku ne ko zan ce hudu. Na farko ina taya mu murnar sauke azumin wata Ramadan da Allah cikin ikon sa ya ba mu iko muka aiwatar tare kuma da sakon barka da sallah. Allah subhanahu wataala ya sa dukkan ibadodin mu a cikin wannan wata mai albarka, ya sa muna cikin masu dacewa, kuma Allah ya sa mun fita cikin wannan Ramadan a matsayin mu na yan tattun bayi. Sako na biyu shine na taya al'ummar damban murna akan wani ginshikin abu guda daya. Wannan abu guda daya ku shine da Allah ya arzuta mu da haziƙan malamai irin su Malam Tijani tare da sauran malaman mu da suka zama sun taso a matsayin wani generation ne na malamai, ba ma malamai kai wanda Allah ya ba su ilimi ba, malamai wanda ya hada musu ilimin su da kuma kishin al'ummar su. Misali yanzu Tijani ko ta gwagwarmayar sa ne ta ɗebe shi ya je Katsina, iyalansa suna azare, amma sai ya zo damban ya binciki halin koyarwa da ilmantarwa a damban a wani hali yake kafin ya kai ga iyalansa. Muna da irin su a damban amma muna jin labarin su. Amma mutum kamar Tijjani ya sadaukar da rayuwarsa da kuma ilimin da Allah ya bashi, kamar ma sai ka ce tamkar wa mutanen damban ne kadai. Don haka ba abin da za mu ce sai dai Allah subhanahu wataala ya kai masa a mizani, mu kuma Allah subhanahu wataala cikin ikonsa a koyaushe mu zamanto masu sauraron saƙon da yake gabatar mana da shi. Himma da ƙwazo irin na Malam Tijjani ta yiwuwa ba za mu iya kai shi ko mu fahimci label ɗin da ya kai ba. Shekaru goma zuwa yanzu duk wata harka ta ilmantarwa da Malam Tijjani ke aiwatarwa a wannan al'umma tamu tana tafiya ne a level na duniya gaba daya. Misali abinda na sani ta iya wasu ma suka sani ne, kusan a kowane wata na Dhulhajj yayin da musulman duniya suka je suka hallari wannan farilla na aikin haji, abinda manya-manyan limamanmu suka gabatar a filin Arfa a matsayin sako na hudu wasu, Malam Tijjani shi yake kohowa kuma shi yake gabatar mana a matsayin huduwa ya fassara mana abinda manya-manyan malamai suka faɗa na duniya. To kaga nan yana tafiya da al'ummar mutanen damban da tunani irin na duniya ne. Wace al'umma take samun wannan gata a nan kusan nan? Saboda haka babu abinda za mu ce wa malam sai dai Allah ya saka masa da alheri. Wannan kishi da jajircewa da yake mana na hanyar ilmantarwa Ubangiji, Allah ka ba shi ikon ci gaba da shi, Allah ka nesanta masa shedan akan wannan kyakkyawan aiki. A ƙarshe ni ma dan ta'aliki ne kaɗan akan jawabin da malam yayi, kuma jawabin da malam din nan yayi shi ya san dalilin da yasa ya zabi wannan bangare na koyarwa ya zo mana nasiha kai. Amma babban abu shine yau duniyar musulunci mun waye kanmu wannan burtuloli da malam yake lasafta su, ba ma wai wannan burtuloli suna nan bane, yanzu wannan burtuloli sun zama mana kamar wata ambaliya ne saboda yawan su. Saboda haka ita wannan hanya ta siradin nan wallahi summa tallahi sai mai tsananin tunani da kuma wanda Allah ya nufa da fahimtar ka ta zamanto mai kaifi kafin ka hau wannan siradi ka kai ga tsira. Don haka jawaban da malam ya mana sun zama a gare mu kamar ta da mu a barci yayi, mu mai da hankali sosai, in ba haka ba siradin nan za mu iya kaiwa ga wani gurin da zamu nesanta kanmu daga inda manzo sallallahu alaihi wasallama ya umurce mu kasance. Ko babban burtali ma yanzu da addinin musulunci ko kuma zan ce al'umma ta musulmai take fama da shi shine wani abin da ake cewa ra'ayi. A zahiri ne ga abin da Qur'ani ya faɗa, ayoyi sun bayyana, ga abin da hadisi ya faɗa, amma wani lokaci wani abin da wani bawan Allah hankalin sa ya raya masa sai zamanto shine a gaba sama da ayar Allah, sama da hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam. To ashe kaga kubuta daga sharrin burtalifa sai me sa Ubangiji Allah subhanahu wataala mana jagoranci, malam kai ko mun gode. Allah kuma ya sa mu a matsayin mu na masu sauraro abinda muka ji ba ma kawai mun ji shi ta kunnan dama ya fita ta hagun bane. Allah ba mu ikon saka shi a cikin ayyukanmu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dr. Allah saka da alkari da wannan takaitaccen ta'aliki da kai, wanda kuma shi ma ta'aliki ne wanda yake cike da wani sabon karatun shi ma. Allah saka masa da alkari. Musamman Dr. a cikin maganar ka da ka fara da albishir. Irina da yake a matsayin ka na sarkin fada ba wannan albishir din da muka yi tsammani ba. A da yawa ai garan fada ko. Da kace mutanen damban akwai albishir. To akwai wani albishir din shi ma wancan din abin da ya shiga zuciyar ku kamar yadda ya shiga zuciya ta Allah tabbatar bana da shi. Wannan shine gaskiyar magana kenan. Kuma albishirin da kai shi kansa albishir ne wanda ya mafi wancan din zama albishir. Yawa to Allah ya saka barka da alkhairi. Za mu ba da dama tambaya ɗaya biyu idan akwai, in babu kuma mu shiga ajanda ta gaba. Na har yanzu akwai Ramadan a jiki ko?